sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ta sa musulunci ya yi gaba.
الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka muna wa juna lalai da marhaba da gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a masallacin ATBU da ke nan Bauchi, yau 13 ga watan Ramadan shekara ta 444 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, inda muke ci gaba da karatun Al-Qur'ani da tafsirinsa na wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke koyo na Al-Qur'ani, ya kuma albarkaci rayuwarmu da ma'anonin da muke ji na Al-Qur'ani, ya kuma albarkaci ayyukanmu da aiki da abin da muka koya daga Al-Qur'ani. Idan ba ku manta ba, muna suratul Baqara aya ta 115 ko Al-Rahman Abdurrahim da ya saba karatu yau yana Abuja, don haka kaninsa Adam da kuka sani bara shi zai rike masa kafin ya dawo gobe insha Allah. Ala ramma walillahi al-mashriq wal maghrib.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم.
إن الله واسع عليم.
الله يمتع البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Allah ce gabas da yamma duka na Allah ne, don haka duk inda kuka waiga wajen dubawarku domin ibada, to anan al-qiblar Allah take. Hakika Allah mai yalwatawa ne, kuma Allah masani ne. Walillahi al-mashriq wal maghrib kenan. Wannan wawun din isti'nafiyya ce. Lillahi kuma jaru ne wa majrur fi mahalli raf'i al-khabar al-muqaddam. Al-mashriq wal maghrib shine mubtada. Al-mashriq ma'nahu jihatu shuruqi ash-shamsi. المغرب كما جهة غروبها. ذاك لله ولله المشرق والمغرب. اللام هنا تفيد الملك والاستحقاق والاختصاص، بمعنى ملك المشرق والمغرب وما بينهما لله وحده. ملك ده غدانر وده إيكو akan gabas da yamma duk na Allah ne, kuma mallakar su ma na Allah ne. Shine ma'anan walillahi mulku sam walillahi al-mashriq wal maghrib. Al-mashriq shine mafitar rana, al-maghrib shine mafadar rana. Rana ku tana fitowa ne daga yankin gabas ko tana kuma faduwa a yankin yamma. To shi yasa Allah yace inda kake ganin rana take fita, ba kawai inda take fitan ba, nahiyar bangaren gabas din da nahiyar bangaren yamma duka mulkin Allah ne. Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ne saboda ya nuna isar mulkinsa da ƙasaitar isarsa da kuma bunƙasar ikonsa akan kowa da komai. Domin kowace halitta da muka sani tana tsakanin gabas da yamma, ko su kansu kudu da arewa suna tsakanin gabas da yamma. Sannan kuma duk wani abin halitta da muka sani rana tana bi ta kansa ta wuce daga inda ta fito ta je ta fada. To daga inda ta fito har zuwa inda ta kare, kaga karewar isa kenan, dukkan sa na Allah ne. Ma'anansa walillahi al-mashriqu wal maghribu wa ma fihima wa ma bainahuma. Da su gabas da yamman, da abin da ke tsakanin su, da abin da ke gefen su, duka na Allah ne. Sannan kuma gabas shi ke haska duniya, don daga nan haske ke fitowa. Yamma ita ke kawo duhu wa duniya, don daga nan rana ke faduwa sai a fara ganin duhu. To tunda Allah ne ke da mulkin waɗannan, ya zama Allah ne ke da mulkin haske da duk abin da haske ke haskawa. Allah ne ke da mulkin duhu da duk abin da duhu ke rufewa ya koyi. Wallayli idha yaghsha, dare idan ya rufe abu ba a gani. Wannahari idza tajalla, yini kuma idan ya bude komai aka gani. To duk wannan ma mulkin Allah ne, hasken na Allah ne. Duk abinda haske ya haska ma na Allah ne. Duhu na Allah ne. Duk abinda duhu ya duhuntar shi ma na Allah ne. Shine ma'anan walillahi al-mashriq wal maghrib. Ana nufi walillahi kullu shay, komai na Allah ne. Shi yasa Allah ya faɗi gabas da yamma. Anan kaji Allah ya ce maka shine mai mulki kuma mai iko kuma mai kasaita akan gabas da yamma. Sai faɗi al-mashriqu bil ifrad wal maghribu bil ifrad. To a wani wuri kuma sai Allah ya ce yana da gabas guda biyu da yamma guda biyu. Rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini. A wani wuri kuma Allah ya ce yana da gabas da yawa yana da yamma ma da yawa. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun. Rantsuwa Allah yake yi da Ubangijin da ke da gabatoshi da yammomi, haka dukkan adadin gabas na Allah, dukkan adadin yamma na Allah. Can kuma ya ce biyu, nan kuma ya ce daya, ya za a haɗa su? Idan ka ji Allah ya faɗi guda ɗaya kamar na nan da kuma na rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, to Allah yana magana akan su ɗin da kuma duk sauran su sun wakilci sauran. Don haka Allah ne Ubangijin gabas da yamma, don haka kuma shi ne Ubangijin ash-shimal wal janub, shi ne Ubangijin kudu da arewa, saboda kudu da arewa yana tsakanin gabas da yamma ne. Sannan kuma shi ne Ubangijin komi ba, wanda duk ba a faɗa ba gabas da yamma sun wakilce shi, shi yasa aka faɗe su su kaɗai. Amma idan Allah ya faɗi guda biyu, rabbul mashriqaini, Ubangijin gabas biyu, wa rabbul maghribaini, kuma Ubangijin yamma guda biyu, kamar na suratul Rahman, to Allah yana nufi mashriqu shamsi fi shita wa mashriquha fi sayf, wa rabbul maghribaini ay rabbul maghribi fi shita wa rabbuha fi sayf. Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin hunturu, kuma Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin zafi da bazara, saboda waɗannan lokutan wuraren fitan rana daban yake a zamaninsu. Idan ana sanyi, wurin fitan rana daban zaga ya karkace, idan ana lokacin bazara sai ga wurin fitan rana sai koma gefe. To shi ne Allah ya ce gabas guda biyu, inda rana ta fito ta nan na Ubangiji ne, kar ka ɗauka shi kaɗai ne, in ta koma ta can idan shekara ta canza shi ma na Ubangiji ne. Shi yasa ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, don haka idan ta fito ta gefe, to ta gefe za ta fada, in ta fito ta nan ta can za ta fada, don haka da al mashriqaini da al maghribaini duk na Ubangiji ne. Shi yasa ya zo da tasmiya, inda kuma ya zo da jam'i rabbul mashariqi wal magharibi, Ubangijin mahudan rana da mafadanta. Shi kuma yana nufi rabbu mashriqi shamsi wal qamari wan nujumi kulliha wa rabbu maghribi shamsi wal qamari wan nujumi kulliha. Ubangijin da shi ne yake da iko akan mafitar rana, mashriqu shamsi, da mafitar wata, ita ma fita take buganta kuma ta je ta fada, da mafitar taurari su ma su fada, wa'annan dukkan su na Ubangiji. Shi ta yi jam'i yace rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Shine Allah madaukakin sarki anan yace walillahi al mashriq wal maghrib. Allah shine yake da mulkin da mallakan mulki daban, mallaka daban. Kana iya mulkan abu amma ba kai kake mallakar sa ba. Wanda yake mulki a garin ku, shi yake mulki a garin ku amma ba shi ya mallake ku ba. Amma Ubangiji yana mulki da ku kuma shi ya mallake ku. To shi yasa Allah ce walillahi al-mashriqu wal maghrib. Allah shine mai gabas da yamma, wajen mallaka da wajen mulki da wajen gudanarwa. Akwai wanda yake da mulki amma ba shi da mallaka, akwai wanda yake da mallaka amma baya da gudanarwa. To Allah ya haɗa duka uku. Gudanarwa shine duk abinda ka mulkan zai yi sai kai ne za ka juya masa ya yi. Yanzu dukkan mu talakawa ana mulkan mu, amma ana gudanar da al'amuran mu, mu muke gudanar da abinda muke so. Mai mulki kuma mai gudanarwa shine idan zaka tsuguna shi zai tsugunar da kai, idan zaka tashi shi zai ta da kai, idan zaka yi barci shi zai sa ka yi, idan ka zo tashi shi zai farkar da kai, in ka zo mutuwa shi zai kashe ka. Waje yin wannan? Sai Allah kadai. mulkar wa tadbiran kenan to shi sai Allah yace shine rabbul walillahi mulk walillahi al-mashriq wal-maghrib Allah shine mai mulki kuma mai gudanarwa kuma mai mallaka na gabas da yamma sai Allah ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa inna na'atafi ne aina kuma ismu sharf ne ma kuma za'ida ce fa aina ma tuwallu bi ma'ana mahma tatawajjahu duk inda kuka fuskanta in ka kalli ta nan gabas din da Ubangiji ke mulki mulkin sa ne in baka kalli gabas ba ka kalli yamma mulkin sa ne in ka kalli kudu mulkin sa ne in ka kalli arewa mulkin sa ne fa aina ma tuwallu duk ta inda ka juya fa thamma wajhullah fa thamma bi ma'ana fa hunaka wajhullah bi ma'ana qiblatullah Allah shi duk inda kuka fuskanta kuna fuskantar mafuskantar Allah ne hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abba da kuma Abdullah dan Umar Allah ya kare yarda a gare su dake bayani akan me yasa aka saukar da wannan aya har Allah yace fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah Abdullah dan Abba Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya katance yana sallah yana kallon Baitul Maqdis yayin hijira ya koma Madina ya ci gaba da sallah yana kallon Baitul Maqdis da lokacin da yake Makka yana hada duka biyu ne sai ya kalli dakin Ka'aba amma kuma sai ya sa dakin Ka'aba a gaban sa yana kallon Baitul Maqdis sai ya hada su duka biyu da ya koma Madina sai ya rika kallon Baitul Maqdis yana sallah to amma a wannan lokacin yana so da Allah ya canza masa ya rinka kallon dakin Ka'aba kadin ra ka kallu ba wajhi ka fi sama Allah ce mun ga kana jijiyo kanka ta sama kana addu'a ina ma da zan koma dakin Ka'aba falan walliyannaka qiblatan tarbaha ka fi son Makka za mu mayar maka Makka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram daga yanzu ka mayar da fuskarka kana fuskantar dakin Allah mai alfarma shikenan sai koma ta to sai Yahudawa suka rika cewa wannan wani irin addini ne mai tukka da warwara ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha me yasa da suna kallon Baitul Maqdis namu yanzu ko sun canza sun koma wani wuri wannan wani irin addini ne to shine Allah yace walillahi al-mashriq wal-maghrib in ma gabas Allah yace a kalla nasa ne in ma yamma Allah yace a kalla nasa ne fa aina ma tuwallu duk inda aka kallan idan Baitul Maqdis ne idan al-masjidul haram ne fa thamma wajhullah ay duka al-qibla al-Allah amma riwayar Abdullah ibn Umar kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim cewa ta yi Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato idan ya fito daga Makka zai je Madina sai yana yin sallah akan abun hawansa idan kana Madina idan zaka je Makka a idan kana Madina in zaka yi sallah zaka kalli ina Makka idan ka fito Makka zaka je Madina sai ka zo yin sallah ya zaka yi sai ka juyo da baya ka ba Madina baya to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zai tafi Madina kuma yana so ya yi sallar nafila kuma dole ya tafiya yana ba al-qibla baya doka sai yayi kabbararsa sai juya sai ta tafiya ya ba al-qiblar baya yana kallon Madina amma yana ci gaba da sallar sa ta nafila shine Allah ya gaskata wannan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah saboda walillahi al-mashriq wal-maghrib gabas ka kalla yamma ka kalla duk kai sallar ka gabas da yamma duka na Allah ne kuma duk inda ka fuskanta ka fuskanci al-qiblar Allah fassara nawa kenan akan sababin saukar ayan nan biyu fassara ta uku kamar da Imam al-Baghawi ya rawaito da isnadin sa shi ma zuwa Abdullahi dan Abbas wadansu bayin Allah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi sallah za su kalli al-qibla sai zama wuri yayi duhu ta ina al-qibla take sai suka kasa ganewa akan hanya ne ka san in kana halin tafiya kana iya manta ina ne gabas ina ne yamma idan akwai gari a wurin ka tambayi mutane idan babu gari fa sai dai kai kirdado to da suka zo kirdado sai wani yace nan ne gabas wani yace nan ne wani kuma yace nan ne suka rubu kashi nawa kashi bari bare misali da nan wannan yace nan ne wannan yace nan ne wannan yace nan ne to idan duka sun saba waye liban kaga ba liban kenan haka kowa sai yi sallar sa wanda ya kalli nan ni nan nake ji yayi sallah wanda ya kalli nan yace ni nan nake ji wanda ya kalli nan waye sallah daidai misali da wannan mu yanzu al-qiblar mu tara bayana ko to waye daidai a cikin su ba wanda ya daidai sai suka dawo suka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari shine Allah ya saukar da wannan aya cewa in dai rudewa kai ko ka je ka kasa gane ina ne asalin al-qibla walillahi al-mashriq wal maghrib ko gabas ka kalla ko yamma ka kalla kai sallah duka na Allah ne fa aina ma tuwallu daga duk inda ka juya fa tamma wajhullah nan al-qiblar Allah take an fahimta Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi da wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce kawai wannan ayar tana magana akan koma wane ne yayi sallar da bai yi daidai da al-qibla ba amma ya samu approval daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi sallar duk yadda yayi ta to wannan ayar tana magana akan sa mara lafiya da ba za a iya juya shi al-qibla ba yana kwance a rigingine rigingine zai yi wa kaga al-qibla ba zai ba sai sallah a haka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mutumin da yake cikin halin tsoro yana kallon abokan da ba ana ba ta kashi ba batun wayawa al-qibla tana baya ana fada kuma Allah ya ce fa in khiftum fa rijalan aw rukbana idan ana cikin tsoro ku yi sallah ko a tsaye ko a wani yanayi haka yana cikin tafiya a haka ya kalli yamma kuma aka ce lokacin sallah ya an fara sallah sai ya sallah ta can fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wanda ya manta ina ne al-qibla kuma ya bincika ta ina zai gane ya kasa ganewa kawai sai ya sallar sa ta nan sai daga bayan zai gane al-qibla ne bayan yayi kokari inda zai samu bai samu ba fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk wanda zai sallar nafila wanda shi kuma an yarda masa yana iya nafila yana kan tafiya akan abun hawansa in kana tafiya a mota kana direba ko kana tafiya akan babur ko kana tafiya a mota kai passenger ne ko a jirgi kawai sai ka zo nafila kawai yi kabbaranka a haka kawai kana zaune abunka sai ka ci gaba da yin sallar ka sunkuya a matsayin ruku'u ka ƙara dukawa can ciki a matsayin sujjada kai raka'a biyu kai sallama ka sake ci gaba ko ina ka kalla sallar ka tayi saboda nafila ce kuma a halin tafiya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina fata an fahimta haka shine ma'anar da Allah yace duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhullah to menene ma'anar wajhullah wadansu malamai suka ce ma'anar wajhullah shine ridallah nan ne yardar Allah take wadansu suka ce nan ne ma'anar sa rahmatullah wadansu suka ce ma'anar sa zatullah nan ne zatin Allah yake duk ta inda kuke Allah madaukakin sarki yana ta wurin babu wata jiha da za a ce wannan jiha in kai ka bawa Allah baya shine ma'anar sa wayabqa wajhu rabbika bimana wayabqa rabbuka kullu shay'in halikun illa wajha bimana kullu shay'in halikun illa huwa amma tafsirin da yake kowanne inganci akan wannan shine ka fassara wajhullah da ma'ana qiblatullah kuna fahimtar wannan da kyau Ikrima Maula Abdullahi ibn Abbas ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fatamma wajhullah ay fatamma qiblatullah. Wannan kuma ita ce fassarar da aka samu daga Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, ita ce fassarar da Mujahid ibn Jabr yayi, ita ce fassarar da aka samu daga Muqatil ibn Hayyan, ita ce kuma fassarar da aka samu daga Qatada ibn Da'ama As-Sadusi. Tabi'ai manya-manya almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su sun fassara ma'anar wajhullah da ma'ana qiblatullah. Al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa yace dama al-wajhu ko kuma al-qiblatu tutlaqu wa yuradu biha al-wajhu wal-wijhatu, an gane. Sannan kuma saboda al-jiha da al-wijha duk ana daukan ma'anar al-qibla, don haka da yace da kuma al-muwajaha duk ma'anar al-qibla, don haka nan da yace fasamma wajhullah bi ma'ana fasamma qiblatullah, nan ne mafuskantar Allah. Ai al-qibla ita ce mafuskanta ko inda kake fuskanta, don haka duk inda ka fuskanta ka fuskanci Allah ne. Da yake kara fassara wannan shine hadisin da yake cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara yarda gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukum fala yabsu tilqa wajhihi, idan mutum yana salla a cikin ku kar ya tofa yawu ta gabansa. An gane ko? Yace fa inna ahadakum idza qama yusalli aqbalahu Allahu azza wa jalla bi wajhihi, domin idan ɗayan ku ya tashi yana sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskarsa, duk wanda yazo yin sallah sai Allah ya fuskance shi ta inda yake. Don haka mu nan da muke yin sallah ina muke kalla? Gabas, saboda muna ta yamma. Don haka Allah sai ya fuskance mu ta gaba ta ina? Ta yamma, mu kuma muna ta gabas, muna gaba da gaba da shi. Waɗanda suke gabashin duniya su kuma in sun zo su sallah su kalli ina? Yamma. Sai Allah kuma ya fuskance su ta ina? Ta gabas. Sai zama fasamma wajhullah, su ma Allah yana fuskantar su sata. Idan ka je ɗakin Ka'aba ka ga ana sallah, ga wani nan a kusa da kai ba nisa amma kai kana sallah ta nan, shi kuma yana sallah ta can. Ko wani ma in ka nemo abokin ka sai ga kuna kallon juna, amma kowa yana al-qibla ne, saboda ɗakin Ka'aba ita ce al-qibla. To kowa idan ya zo yin sallah sai Allah ya fuskanci ta inda yake, shine ma'anar fasamma wajhullah. Kowa ya fahimta? Duk inda kuka kalla ta nan wato mafuskantar Allah take, ta nan wato fuskar Allah take inda yake kallon ka, inda yake fuskantar ka. Inna Allaha wasi'un 'alim, haƙiƙa Allah mayalwaci ne kuma mai yalwatawa, alim kuma masani. Abinda ake nufi da wasi'a, Allah maɗaukakin sarki shine mai yalwatawa, haƙiƙa Allah shine alwasi'a, alwasi'a fi kulli ma yattasifu bihi, duk abinda Allah wato Allah ya siffantu da shi mai yalwatawa ne a ciki, in dai ta alaka tsakaninsa da bayinsa ne da halittunsa. Allah shi ne wasi'ul mulk, wanda mulkinsa ya yalwata ya haɗa ko ina da komi. Shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kaga wasi'a kaga wasi'a kenan. Sannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay, kaga wannan shine wasi'ul mulki kenan. Sannan Allah shine wasi'ul ilmi, Allah shine mai yalwatan ilimi, iliminsa ya haɗe komai da kowa. Wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akafu ma tushrifuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tadhakkarun. shi yasa Allah madaukakin sarki ilimin sa ya game komai kaga wasiul ilm kenan shine ma'anar wasiya sannan Allah kuma shine wasiul rahma shine wanda rahamar sa da jin kansa ita ma ta hade komai da kowa rabbana wasi'ta kullu shay'in rahma rahamar ubangiji madaukakin sarki ta hade komai wa rahmati wasi'at kullu shay sana Allah shine wasi'ul maghfira inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah shine mai yalwata wajen gafara ko me yake ku kai zai iya yafewa alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangiji shine wanda yake da yalwatar gafara da ba za ka ce yayi ta mana gafara har gafaran ta kare yana gani kar kuma ba in ya gafarta wa su wane ya rasa wadanda zai kona a'a ko in ya gafarta wa su wane kuma gafara ta kare ya rasa ina zai sa su a'a inna rabbaka wasi'ul maghfira da duk duniyan nan za mu tuba Allah ya yafe mana akwai inda Allah zai samu ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum inda za ku yi tuba ku yi imani ku zama masu godiya ga Allah Allah mai Allah zai da azaban ku ba zai muku wani azaba ba sai bar ku ko kuma akwai inda zai ajiye ma'anar wannan shine wasiul maghfira don haka inna Allah wasiul sanaina daga cikin wato yalwata Allah shine wasiul fil ghina wal fadl wal ata idan Allah ya tashi bayarwa shi ma yana bayarwa ne da yawa wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah in ya tashi bayarwa koda masoya biyu yanzu rabo ya kare su rabu Allah yake idan suka rabu Allah zai iya bawa kowa ya wadata shi daga cikin falalarsa وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله وان الله واسع عليم الله yake ku ga wa gauraye su yi aure kuma iyayen gauraye ku aurar da gauraye kar ku ji tsoron talauci ku yi aure akwai arziki a cikin aure wanda duk suka jarrabi Allah a nan sun tabbatar jaraba wannan taci kuma kowa ya ji a nan ya ce kwarai da gaske wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai labari yasa Allah ya ce wa ankihul ayama ku aurar da gaurayen nan daga cikinku wasalihina da duk mutanen kirki min ibadikum cikin bayinku wa ima'ikum da kuyanginku duk ku aurar da su kowa ya samu ya aure har bayi ma su samu balle kai da babawa ba in yakunu fuqara idan suna tsoron su talakawa ne ba kudi ba aiki ba sana'a ba noma ba kasuwanci ba cash Allah ya ce a ce musu yughnihimullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga falalarta shi yasa wallahu wasi'un alim shi yasa Abubakar radiyallahu anhu idan ya tashi wa'azi wa mutane anan yakan ce ati'u Allah fi ma amarakum bihi min al-nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina ku yi wa Allah biyayya kawai da yake ku yi auren nan ku dai ku yi shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na zai wadata ku haka shine ma'anar wato inna Allah wallahu wasi'un tare na ɗaya daga cikin sa'a ta Allah madaukakin sarki shine sa'atul ilm ay sa'atus sam wal basar inda ganin Allah da jinsa ya haɗe komai yalwaci kowa la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama shetana na Aisha Allah ya kare yarda a gare ta take kirari wa Allah tace alhamdulillahi alladhi wati'a sautuhul wasi'a sautuhu al-aswat, godiya ta tabbata ga Allah da wasi'a sam'uhu al-aswat, wanda jinta ya yalwaci dukkan sauti komin karancin sa. Lokacin da wata mace Haula bintu Salaba tazo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, tazo yin tambaya saboda mijinta ya mata zihari, sai tayi sallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya banna na Aisha a cikin daki, sai zo kofar daki sai zauna, ita tana cikin daki, wannan kuma tazo tana kofar daki, suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, mijina ya mun zihari. Tana yi a hankali, Aisha bata ji ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bata amsa, tana ce mata ai shikenan kin haramta, tace a'a ni na kai ƙara wurin Allah. Sai an ban amsa, wa tashtaki ila Allah tujadiluka fi zawjiha, tana ta jayayya da Annabi, ni a ban amsa bazan tashi ba. Annabi yace ba wata amsa ki yaku, tace wallahi sai an ban amsa. Suna ta jayayya, kawai sai Allah ya saukar da aya, sai na Aisha ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta aya kawai. Shine Allah ya fara ayar da cewa qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, karka dauka abin da kuke ku biyu kuke, Allah ya ji matar duk abin da kike ga maka, Allah ya ji. Wa tashtaki ila Allah, da kaga kai ba za ka iya ba sai ka kai ƙara wurin Allah, Allah ya ji ƙarar naka. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yana jin wannan muhawarar taku. Inna Allaha sami'un alim, sai Allah ya hada dukkan yanda zai nuna Allah jinsa. Wasi'a sam'uhu al-aswat, sai ce sami'a a fi'ili ma bi, ya riga ya ji. Wallahu yasma'u, har yanzu ma yana ji. Sai nace inna Allaha sami'un alim, ya kawo kuma jumla isliya bayan jumla fi'iliya don ya nuna abin tabbas ne. Shine na Aisha tace tab ikon Allah, tace wani jin sai uba sai wato sai jin ubangijin sauki, tace a kofar daki na ake, amma wallahi ni bana jin da ake cewa, sai dai dan ji dan kus kus kus, amma Allah daga saman bakwai ya aiko cewa ya ji abin da aka yi. Kaga wannan shine wasi'a sam'uhul aswat. To shine Allah ya ce wallahu wasi'u, Allah shine mai yalwata, komai a wurin Allah ba kadan, ku ne kuje da kadan, ma inda kun yanfad, ku ne wanda naku zai kare, wa ma inda Allah ba, na wurin Allah yana nan da saura ba zai kare ba. Alim, inna Allah wasi'un alim, kuma Allah shi ne masani, masanin da ya san komi, ya san keke da keke, ya san na bayyane, ya san na ɓoye, ya san na haske balle na duhu, ya san na jiya balle na yau, ya san kuma abin da zai faru gobe da abin da ba zai faru ba gobe, abin da ba zai faru ba ma Allah ya san shi, abin da inda zai faru kuma bai faru ba, inda ya faru yayin zai faru shi ma Allah ya san. Shine ma'anan alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ma'anar wannan shine kai niyya za ka yi tafiya zuwa Makka, sai baka samu damar tafiya ba, baka samu visa ba, ko baka samu jirgi ba, ko kai da kanka ka fasa, sai baka yi tafiyar ba gaba daya, sai bayan sallah sai ka zo kana labari ai da na yi niyya zan je. Duk wanda ya niyya ka ai magana ai bai je ba, zaka iya bada wani labari akan Makka kai da baka je ba? To Allah zai iya bada labari inda ka je Makka menene zai faru. Shine ma'anar alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Kuna fahimta? Zaka iya kai aure kana so ka haihu baka samu ba, ko mace kai aure tana so ta haihu bata samu ba, kai ta nema bata samu ba, ka san abin da yasa Allah ya hana ta haihuwa? Allah ya san dan da za ka haifa ba na gari bane sai ce a tare shi, ko ba ma sai ya zo ba. Allah yana da irin ilimin da inda ta haifa da zai zamo mata masifa, to sai aka fasa haihuwar, kaga abin da bai faru ba ma Allah ya san, inda ya faru ya zai faru. akan irin wannan ilimi ne na Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani walau tara iz wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin. Allah ya ce ina ma da kana nan ka ga ɗan wuta da kana gani a lokacin da aka kawo su bakin wuta za a zura su a cikin wuta. Faqalu sai ka ji suna cewa ya laitana nuraddu, ya kai canmu a mai da mu duniya mana, wala nukadziba bi ayati rabbina, yanzu kan tunda mun ga wuta da gaske idan aka kai mu ba za mu sake karyata ayoyin Allah ba, wala kuna minal mu'minin kuma da sai mu zama mu'mini. Sai Allah ce ban karya ne ba haka ba ne, badalahum ma kanu yukuna min qabl, abinda suka koye ne yanzu ya bayyana. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, Allah ce da za a dawo da su duniyar ma da sai sun sake kayyatawa, wa innahum lakadibun, kariya suke yi a bakin wutar ma. Idan sun ce a dawo da su za a dawo da su ne, zai taba yiwa wanda yaje lahira har ana tashin kiyama kuma a sake dawowa duniya a ce an baka dama? To shine Allah yake bada labarin abinda ba za a yi ba ma, inda zai yiwu a yi ya za a yi. Kaga ilimin Allah ya fi ƙarfin abin da aka yi ko za a yi, har ya zama ma ya game da abin da ba za a yi ba kuma har abada ba za a yi ba, ya wuce kenan, amma inda za a yi ma yaya za a yi. Shi yasa Allah yake wallahu wasi'un alim, Allah shine mayalwaci kuma shine matani, matanin komi da komi. Wannan a takaice shine tafsirin wannan aya, walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله شيني ما يلوى تروى ثم الله شيني ما سد. فأشكونا آية أقول فائدو جي من يمن مسمى وأن تسجد علاقة دا أكيدا وأن ليك ما تدشي دا مفارا. الله ما تقول كنسر فياتي واتو fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda kuka fuskanta anan ne fuskar Allah take, ma'anarsa anan alqiblar Allah take. Duka malaman sunna suka ce wannan aya fiha isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala, wannan aya tana nuna, tana tabbatar da cewa yadda Allah yace yana da alwajhu, to da gaske ne yana da alwajhu. Don haka a jingina wa Allah abin da ya jingina wa kansa na cewa fuskarsa, to wannan ya nuna cewa lalle Allah yana da sifatul waje, yana da siffar fuska. To amma wannan akwai ishkali a irin zamaninmu na yanzu da 'yan rikita-rikita suka rikita al'amura, inda za a bar mutum akan fikirarsa haka kawai ba a taɓa ce masa komi ba, sai aka zo aka ce masa yadullahi fawqa aydihim, ba zai tsaya ya tauni tunani ballantana ya gwada da hannunsa ba, a zo a ce mata wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ba zai tsaya wani tunani ya wajhu yake ba, a ce mata ar-rahman wa 'ala al-'arshi tawa, ba zai tsaya yana tunanin kaifa tawa mata tawa, a ba zai tsaya wannan tambayar ba. To amma da yake dan bid'a sun zo sun rikita al'amura, suna juya wa mutane kwakwale, sai suna sa wa mutane suna kwatanta ubangiji da kansu, ta yanda ana ce fuska sai su tuno fuskansu, sai su ce kai bai kamata a ce Allah yana da fuska ba, saboda ya ɗauka in an ce fuskan irin nasa ne, bai kamata a ce Allah yana da hannu ba, saboda sai ɗauka ana nufin irin wannan hannun ne, bai kamata a ce Allah ya daidaita ba, saboda sai ɗauka daidaita zama ne irin nawa yanzu, wannan kuma durashin hankali ne. Yanzu don Allah an ce Allah ya daidaita, sai kai tunanin irin daidaitonka? Allah irinka ne? To ya daidaitonsa zai zama irin naka? Yaya hannunsa zai zama irin naka? Ya fuskarsa za ta zama irin naka? Don haka idan ka ji an ce fuskar Allah, sai ka ce eh fuskar Allah, na san menene fuska, amma ban san yaya fuskar Allah yake ba, na san dai tawa fuskar ga irin yadda suke a yankwane, amma Allah madaukakin sarki shi kuma lakul kibriyau fis samawati wal ard, Allah shi ya kasaita a sama da ƙasa, shine mai girman da babu irinsa. Don haka in ka ji an ce fuskar Allah, to sai kai shiru don ka bar in an ce Allah ne nan ma kowara ka ce to wane baba yanzu aka zo ana magana sai aka ce Allah sai ka ce a wane zaka yi haka to me san an ce fuskar Allah sai ka tuno da fuskar wane ina fata ina ana fahimta da kyau duk abin da Allah ya jinjina wa kansa a aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbansa da ta magabata na kwarai shine ka jinjina wa Allah abun amma kar ka yadda ka kwatanta shi da kowa da komai laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir amma tunda Allah yace wajhu to wajhu ne inda Allah yace maka yadu ba yana nufin hannu bane yana nufin wani abu daban ne to ai ya san sunan wancan abun ba sai zaka fassara masa ba da sai cire yadin sai faɗi wancan abu ko Allah bai iya larabci bane ina fata an fahimta to bari in karanta muku kadan daga cikin abin da magabatan mu suka ce al-imamu shafi'i muhammad ibn idris yace lillahi tabaaraka wa ta'ala asma wa sifa Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi jaa bi hakitabuhu littafin sa ya zo da su wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na irin waɗannan sunaye da sifofi ummatahu ga al'ummarsa Allah madaukakin sarki daga cikin sifofin sa anna lahu wajhan yace yana da fuska qala ta'ala ga ɗaya daga ciki Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka komai zai mutu in banda fuskar Allah wa qawluhu wannan yana nufin zatin Allah Allah ga Allah madaukakin sarki wato komai zai halaka sai dai a bar Allah kadai to don Allah ya tabbatar maka da siffan yana da alwajihu sai dai amfani da sunan zati da sai ya faɗi alwajihu saboda yana maka girman wannan siffar tasa tana iya wakiltar da za a ce a madadin sa shi na fata ana fahimta sannan Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya ce wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah Allah ya ce wal ladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim da ayoyi da yawa al-imamu al-bukhari Allah ya masa rahama yayi babu da ya sa masa suna babu qaulillahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajha sai kawo hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kare yadda ga Jabir da babansa Abdullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma nazalat alaihi hadhihi al-aya lokacin da aka saukar masa da wannan ayar ul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a'udhu biwajhik da aka ce da Allah yace aw min tahti arjulikum sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a'udhu biwajhik da Allah ya kara da aw yalbisakum shi'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hada aisa nan yafi dama dama wancan kan sai yace Allah ina neman tsarin ka da fuskar ka mai daraja Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin wannan aya na musiba kar ya fada akan mu an fahimta ibnu majah ya ruwaito da hadisi daga hudhaifa ibn al-yamani Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muslima idza dakala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhihi idan musulmi yazo yin sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskar sa abinda mu karanta dazu sai ke fala yansarifu hatta yansarifa an Allah ba zai daina fuskantar mutum ba sai mutum ya daina fuskantar Allah mutum yana waiwaye sai Allah ya rabu da shi aw yuhditha hadathan ko kuma mutum yayi wani shirme ko yayi laifi ko ya bata sallar to wannan sai sa Allah sai ya daina kallon sa amma in ba haka ba kana zuwa zaka fara sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai yi sallah yana ganawa ne da ubangiji sai Allah madaukakin sarki sai rin a fuskantar ka saboda ya karbi abin da kake yi ya saurari abin da kake yi hadisi ya tabbata shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace jannatani lil dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima yace akwai aljanna guda biyu na zinari wanda da kwanukan cikin su da duk abin da ke cikin su da zinari aka yi wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu su kuma wanda aka yi su da wato azurfa da kwanukan cikin su da duk abin da ke cikin su wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa jal ba abin da yayi shamaki tsakanin mutane da lokacin da za su kalli ubangijin su illa rida'ul kibriyai sai dai wani mayafi na kasaita da Allah ya sa shi a matsayin shamaki da ba wanda zai ganshi ala wajhihi wanda ya rufe fuskar sa da shi fi jannati adl musulma wato bayin Allah suna cikin aljanna ta dawwama ta matabbata sai daga baya sai Allah madaukin sarki sai cire wannan fayakshiful hijab sai cire wannan shamakin kai mutane suna daga kansu sai Allah ya ce salam Allah yana yin salam sai su daga kai sai gashi kawai suna ganin ubangijin su ful da ful ganin annabin tsohuwa inji bahaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa zai ga ubangiji dan aljanna kamar yadda a yanzu kuke ganin farin wata wani baya tarewa wani idan ana farin wata ranan da wata ya cika in kana so ka ga wata zaka ce wani ya matsa ne kai ya tare ma ka gani sosai to haka ne zaka ga ubangiji idan kana aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu nur hacce ne ya rufe ubangiji shi yasa ba a iya ganin sa yace law kashafahu la aharakat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da Allah zai cire wannan hasken wanda shine shamaki da ganin kowa daga cikin bayi inda da irin wannan gululun idan ne na duniya da sai ya kone wannan kafin ya iya ganin fuskar ubangiji don ba wanda ya isa ya kai ga ya ga ubangiji ido da ido sai dai in an je lahira sai a aljanna amma a haka kawai ba wanda ya taba ganin Allah ido da ido da wannan ido har yau a lokacin da muka yi tafsirin surorin ƙasa idan ba a cikin suratu Yunus ma mun maimaita wannan wajen lilladina ahsanul husna wa ziyada mun yi bayani sosai akan batun ganin Allah a cikin aljanna da kuma batun sabani cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah zancen da ya firin jaye shine ko manzon Allah sai bai ga Allah da wannan idon nasa ba amma ya ga Allah da zuciyarsa ina fata an fahimta ya ga Allah da mene da zuciyarsa amma da wannan idon kan la tudrikuhul absar ba wanda yake iya ganin Allah sai an je ranar kiyama ne saboda har yanzu wannan shamakin da Allah ya sa kan har yanzu yana nan to sai an je ranar kiyama saboda abuwa da yawa za su canza fushin da Allah ya yi da bayi yanzu ya cire wannan fushin ya sa yarda akan ɗan aljanna to tunda ya yarda da su sun shiga aljanna sai Allah ya kwarenye wannan shamakin sai ce ku gani to duk wanda ya ga Allah babu wata ni'ima a duniya da ta kai ganin Allah babu kuma ita a lahira da ta kai ganin Allah ko ɗan aljanna idan suka ga Allah sai sun ji cewa kamar ba a taɓa musu komai ba kuma ba za a ga Allah ba sai an shiga aljanna an wataya an shagala kowa menene ka fito to sai ka yi a aljanna su ko duk iya marmarin ka sai an kure ka can sai Allah ya ce me kuke so ku ce ba abin da muke me baka ba mu ba me kuke so in kara muku sai akwai na bukari ne banda wannan su sun mamanta sai Allah madaukakin sarki ya ce da su zan saukar muku da yarda ta baka ba zan sake fushi da ku ba har abada ku yi duk abin da kuke so sannan sai Allah sai kwarenye wannan shamakin sai sallama suna daga kai kawai sai ga ubangijin su wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira na fata an fahimta to kaga wannan ya nuna cewa ka tabbatar da wada Allah wannan siffar da Allah ya jingina ga kansa sannan kuma wannan shine abinda malamai magabata suka yi ijma'i akai al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin littafinsa al-ibana an usulid diyana yace dukkan malamai tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'i zuwa tabi'ut tabi'in zuwa zamanin sa yace a dukkan kasashen musulmi kaf in dai malamai ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya saba akan cewa idan Allah ya ce fuska ka bar shi a fuska amma karkace zaka kwatanta da fuskar wani Allah ya fi karfin haka doka abinda ake yi shine duk abinda Allah ya faɗa a kansa sifofi na zati da sifofi na aiki to ana jinjina wa Allah ne a bar shi a iya inda ya tsaya karka ƙara bayani idan an ce Allah yana da fuska sai kace eh wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika amma akwai ƙarin bayani ya fuska yake wannan ba ruwanka biduni tashbihin wala takyifin wala tamfilin wala ta'til karka ce kamar kaza kar kuma a kokulwar kamata baka wani abu kana duk abin da ka tuna zero ne ubangiji ba haka yake ba laisa kamithlihi shay saboda duk abin da kokulwar ka za ta iya tunawa kokulwar ta yi kasa da har za ta iya daukan ilimin da za ta kwatanta ya Allah yake waka ka ce ka yarda sai kai shiru abinka a wuce wurin amma tsayawa kana dogon jayayya ko kana doguwar tambaya Allah ya fi karfin ayi tambaya akan wato sifofinsa ka gane hakikanin su wannan wallahi baka isa ba kai waye kai bawa ne sai dai ka mika wuya amma idan ka ce zaka juya zaka to ba za mu taba ke daidaita an wanzo juya wanda za mu juya mu dauka wani in yazo yadda yace kuwa wani in yazo yadda yace riba wani in yazo yadda yace kaza wani in yazo wajihu yace rahama wani in yazo yace me yasa kawai ka bar shi akan alwajihu waja alyadu yad amma biduni tashbihin wala takyifin wala tamthil an fahimci wannan da kyau ibnu qayyim yace ka duba hikimar Allah madaukakin sarki anan a cikin ayar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma da zo karshen suran sai yace tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram yace saboda wa yabqa wajhu rabbika wannan zul jalali wal ikram din sifa ce ta wajh din don haka sunan yana koma ga wajh ne sunan zul jalali wal ikram saboda ai wa yabqa wajhu rabbika da inda zul jalali wal ikram sifa ce ta rabbika da sai zama zil jalali wal ikram amma dukkan qurra ba wanda ya karanta shi bi kasri zal sai dai bi dammiha doka wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram doka zul jalali wal ikram shine sahibul wajh an fahimta amma a ƙarshe da yake ba wajhu aka faɗa ba da yake an ce ismu ne tabarakasmu rabbika zul jalali to nan ba za a ce zul jalali wal ikram na ism din bane a na al musamma ne shi yasa sai yace tabarakasmu rabbika bi ina fata an gane wannan abinda zan gaya mana na ƙarshe shine dangane da abinda ya shafi alqibla da matsalolin ta na fiqhu da wanda ya salla baya kallon alqibla da menene hukuncin kallon alqibla da wanda kuma bai samu damar kallon alqiblan ba daga baya ya gane da wanda ya je garin da babu alqibla da hukuncin waɗanda suka gina masallaci daga baya suka gane bai daidai da alqibla ba da kuma wanda ya amfani da compass irin na waya ya bashi ya salla daga baya aka ce ba daidai bane yaya zai yi wannan duk sai mun je ayoyin da suke magana akan maganan fuskantar alqibla wannan kuma ba mamaki ba daidai ba ko dai sai dai in Allah ya kai mu karatu can gaba idan kuma Allah ya sa a cikin karatutukan mu a waɗannan kwanaki da suka rage har mun kai ma ji cikakken bayani akan matsalolin nan na fiqhu cikin fadin Allah ta'ala fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr yanzu kan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.